Mita tamanin da takwas da dugo gyar da lafiyan muryar zamani suna na Tijjani Adamu, inda makalarci taron karawa juna sani akan gudunmuwar harshen Larabci da aka bayar a yankin Afirka ta yamma. Na haɗin gwiwa tsakanin jami'ar Nijar da kuma Najeriya, wanda ya gudana a ɗakin taro na kwalejin Aminu Kano, wato Legal. A yayin taron dai an tattauna makaloli da dama, musamman ma ɓatan harshen Larabci a yammacin Afirka, musamman ma a nan Kano, Najeriya, da kuma wasu yankunan sassan Nijar. To a don haka wanda ya halarci wannan taro kuma ya jawabi sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda da ya jawabi a madadinsa dan amar din Kano Alhaji Aliyu Harazimi, ya yi jawabi a wajen ga abin da yake cewa.
Mai martaba sarkin Kano ya Alhaji Aminu Ado Bayero ya so ya zama shine ya zo wannan muhimmin taro na ƙara juna ilimi, wanda wannan manyan jami'o'i namu da na Jamhuriyar Nijar kamaradi suka shirya kan gagarumar gudunmuwar da manya-manyan malamanmu suka bayar, da kuma irin yadda harshen addinin Musulunci, yadda harshen Larabci yake da a nan Afirka ta yamma. Daga dukkan alamu an bar mu a baya, kuma alhamdulillahi yanzu da aka farka, mai martaba sarki yana murna da wannan taro da aka yi, kuma yana bada goyon baya. Ana gani wannan abu ya farkar da mu daga bacci, yanda da kasar nan take wajen harkar ilimi na Arabiya da kuma riko da addini. Amma kuma duk da haka ba san mu a duniya ba, kamar yadda waɗansu daga cikin masu ba da bayanai suka yi. Hakika wannan magana ce ta gaskiya. Da sarakunanmu da kotunanmu ta Musulunci, da duk takaddun da ake aikawa na daga sarki zuwa sarki ko daga ƙasa zuwa ƙasa, duk da harshen Larabci ake yi. Lokacin da ake yin shari'o'i a kotunanmu, har yanzu littattafan suna nan a duba. Da Hausa ake yin shari'a, amma za ka ga mahutan da Larabci suke rubutawa suke mayar da maganganun da aka yi da Hausa su mayar da Larabci. Saboda haka kuma idan aka ga irin gudunmuwar da manya-manyan iyayenmu suka bayar, malamanmu, manyan malamanmu kamar na Daula Usmaniya, shi kansa Shehu Usman Dan Fodio, Shehu Abdullahi Dan Gwandu, irin gudunmuwar da suka bayar da irin manya-manya littattafan da suka yi, hatta Shehu Usman Dan Fodio irin littattafan da ta wallafa da waƙoƙin da ta yi da Larabci, in ka gani za ka yi mamaki. Amma duk waɗannan abubuwa an basu sun tafi, saboda ba a biyansu, ba a riƙe su, ba mu tsare tarihi. Saboda haka mai martaba sarki ya kowa murna a kan wannan al'amari da za a yi, saboda zai tsare mana tarihi insha Allah.
Ɗaya daga cikin malami a jami'ar Bayero ya yi jawabi shi ma a wajen ga cikakken sunansa kuma ga abin da yake cewa.
Sunana Profesa Salisu Shehu, ni ne na gabatar da makandamiyar makala a wannan taro.
Wace jami'a ke?
Jami'ar Bayero ta Kano. Ilimin addinin Musulunci da harshen Larabci yana da ɗanɗan tarihi a wannan yammacin Afirka, saboda la'akari da cewa wato Musulunci ya zo yammacin Afirka tun a ƙarni na farko na Hijira, tun kafin Musulunci ya kai shekara 50, wato bayan Hijira Musulunci ya shigo wannan yanki namu na yammacin Afirka. To don haka tarihin ilimin Musulunci da harshen Larabci tarihi ne mai tsawo, kuma tarihi ne mai faɗi, kuma tarihi ne mai zurfi. Amma na ce babbar matsala ita ce mu ba mu tsaya mun yi bincike da nazari akan tarihin ilimin Musulunci da harshen Larabci yadda ya kamata ba, kuma ba mu alkinta wannan tarihin sosai ba, balle mu yaɗa a duniya. Wannan ya sa yawanci a ƙasashen duniya ba a san wato manyan malamanmu na nan yankin ba, ba a san irin littattafan da suka rubuta ba, ba a san irin gado na ilimi da suka bari ba, da dai sauransu. Mafita shi ne a riƙa irin wannan tarurruka ɗin don faɗakar da mutane, da kuma binciko ilmumukan da suke ɓoye, da kuma ƙoƙarin yaɗa waɗannan ilmumuka, musamman yanzu muna da dama ta kafafen sadarwa ɗin nan na zamani, wanda ta hanyar sauƙi za a iya yaɗa komai a duniya.
To daga ɓangaren Nijar ɗin wanda suka gudanar da jawabi, ga ɗaya daga cikin farfesa shi ma da ya gudanar da jawabi, za mu so mu ji cikakken suna.
sunana Sa'adu Muhammad kuma ni ne vice chancellor na University Abubakar Ibrahim ta Maradi. Mu ne jarba mu da wata university wadda take koyawa cikin harshe ha uku. Ni kuma tsohon vice chancellor ne na university ta gwamnati na shekaru 6 da ina jagorancin na san kumi kenan.
Wani shawara za bar musamman ma bangaren ilimi domin al'umma ta su neman ilimi.
Ilimi abu ne wanda shi ne an ce haskan rayuwa ko inda haskan rayuwa ne dole mutane su neme shi sai dai ba shi yiwuwa kamar yadda kuka sani sai da masu kuɗi rana ko su masu kuɗi ranan nan dole sai an neme su ko jami'an gwamnati da kuke gani ai kun ga ana yawan yajin aiki cikin jami'o'i ko da nan Najeriya ana yi to ko ina ma cikin kasashen mu na Afirka haka ne saboda gwamnatin suna hiddo da jami'o'in to amma ba su haƙƙin su na su yi aikin da ke nasu musu takarda kun gane to dole sai an je wani wuri an nemi su sai da dabaru na farin samun hulɗa da university wanda suke ko independent ne ko ko na gwamnati ne wani wuri ko ko private ko kuma wasu institution wanda suke su dama aikin su taimaka ma university ka ana yi a sama ka kace ana zuba kuɗi to ana zuba kuɗi in ka zuba kuɗi kuma ka zo ka zuba yara da yawa sai ka kunan ka an ce ne su kada kan ka tun yawo to kenan dole sai su masu kama in na gwamnati ne don private ba ɗaya ba ne in na gwamnati ne dole sai gwamnati ya ƙara ƙarfafa abin da yake badawa na ya university dole sai ya yi haka nan don in kun yi lura in kamar nan yanzu ƙasa ce mai jama'a da yawa an ce Najeriya yanzu wajen mutum miliyan 200 ke da kai da wani abu to ka gani miliyan 200 da wani abu kenan kowace shekara ɗaruruwan dubaye ne na ɗalibai za su zuwa su shiga cikin university na naku yanzu haka ba su kai 200 ba kudi shekara da na kirga
mita 88.5 da lafiyar muryar zamani suna nan Tijjani Adamu sai kun ƙara jina.